sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a yayi murnar mutuwar komandan zaratan sojojin juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani, yana mai cewa tuntuni ya kamata a kai wannan harin da ya kashe Soleimani. Yayin da yake jawabi a bainar jama'a karon farko tun sa'ar da jami'an ma'aikatar tsaro suka tabbatar da cewa an auna Soleimani ne a wannan harin na sama kusa da babban filin jirgin saman kasa da kasa na Baghdad, Trump ya kuma gargadi Iran cewa za ta fuskanci karin hare-hare muddin ta ci gaba da kai farmaki ga Amurkawa. Trump ya zargi Soleimani da mutuwar dubban Amurkawa da 'yan Iraki da ma Iraniyawa, yana mai cewa babban komandan ya dauki mutuwar mutanen da basu ji ba basu gani ba tamkar wani abin sha'awarsa, yayin da yake taimakawa rundunar ta'addanci da ke shafar gabas ta tsakiya da Turai da kuma Amurka. Jami'an Iraki sun ce an kuma kai wani harin da safiyar yau Asabar kimanin sa'o'i 24 bayan harin da ya halaka Soleimani, wanda aka auna wani kwamban motoci da ke dauke da mayakan da Iran ke marawa baya a arewacin Baghdad, inda kuma aka kashe akalla mutane 5. Ba a sami tabbacin kai harin na baya-bayan nan ba daga Washington. Gwamnatin kasar Afghanistan ta bayyana damuwa akan yaduwar tashe-tashen hankali a yankin bayan harin sama da Amurka ta kai a jiya Juma'a da ya kashe komandan zaratan sojojin juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani. Muna kira ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, babbar kawar wato babbar makwabciyar mu da muke tarayya a yare da addini da tarihi da al'adu, da kuma kasar Amurka wace babbar kawar Afghanistan ce, da su kauce wa fadada tashin hankali kuma muna fatan kasashen biyu za su sasanta tankiyar su ta ruwan sanyi, a cewar wata sanarwa da shugaban kasar ya fitar. Sanarwar ta ce a wata zantawa ta wayar tarho da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya bayyana cewa yarjejeniyar tsaron da suka yi da Amurka ta yi tare da cewa ba za a yi amfani da kasar ta Afghanistan domin kaiwa wata kasar waje hari ba. A wani sako ta shafin sadarwa na Facebook, shugaban zartarwa na gwamnatin haɗin gwiwa ta Afghanistan Abdullah ya yi jimamin rasuwar Qasem Soleimani, yana mai cewa kasar Iran ta tsayu akan mutanen Afghanistan a lokacin da suke cikin yaƙi, kuma ta karɓi bakuncin miliyoyin 'yan gudun hijira na Afghanistan na tsawon shekaru. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a kwanan nan ya bayyana cewa tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe, to amma masana na cewa ya bude kofar sasantawa da Amurka a kalamansa na ranar Laraba da ta gabata. Jawabin na Kim Jong-un ya nuna cewa Koriya ta Arewa ba ta da sauran sha'awar wani kuduri na dakatar da shirin ta na nukiliya, a cewar Evans Rivera, tsohon jami'in ma'aikacin harkokin wajen Amurka a lokacin gwamnatin George W. Bush, wacce ita ma ta gudanar da tattaunawar sulhu da Koriya ta Arewa. Kim ya faɗa cewa muddin Amurka ta ci gaba da tsarinta na tsanantawa ga ƙasar ta Koriya ta Arewa, ba za a taɓa samun warware shirin nukiliya ba a ƙasar ta Koriya, kuma da sannu ƙasar za ta ƙera makaman kare kanta. Rivera ya ce matsayar ta Kim ishara ce ta baya-bayan nan akan abin da Koriya ta Arewa take faɗa tsawon shekaru. Tun da farko a watan Disamba, jakadan Koriya ta Arewa Majalisar Ɗinkin Duniya Kim Song ya ce zancen warware shirin nukiliya ya sha ƙasa. Ma'aikatan kashe gobara sun shirya wa tunkarar haduran gaske a yau Asabar, inda ake hasashen wuta za ta ci gaba da ruruwa a jihohin New South Wales da Victoria a cikin yanayin zafi da ya kai digiri 40 tare da matsananciyar iska mai juyawa da zata ƙara hura yaduwar wutar. Hukumomi sun ce yanayin kan iya tsananta fiye da na jajibirin sabuwar shekara a ranar Talata, sa'ad da wutar da aka kasa cin karfinta ta tilastawa dubban mazauna da masu hutun bazara ficewa neman mafaka a gabar teku a daidai lokacin da harsunan wutar ke tsananin kona dazuka a Victoria da aka ayyana dokar ta ɓaci. An bayar da umarnin ficewa domin kaucewa wuta shida da kuma gargaɗi akan ƙarin wasu shida da kuma wasu dozin da ake ci.
Kenan kuka saurara. Toma Dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bar ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Fatima Ladi Shehu, mai sana'ar girke-girke. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta bayyana mata yadda take gudanar da wannan sana'ar. Ga yadda hirar su ta kasance.
To Hajiya Fatima Ladi Shehu, menene sana'ar ki yanzu?
Ina catering ne. Ina outdoor catering da ina da restaurant amma na rufe. Saboda taxing was too much on me. So but yanzu ina catering.
Wato kina sana'ar girke-girke ne?
Ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma ƴaƴanmu wanda suke so su zo su dan koya, in koya musu su ma su je su rike kansu.
To kin yi karatun boko?
Alhamdulillah nayi certificate course, nayi diploma na nayi HND.
Duk a wannan sana'ar girke-girke?
A'a, nayi shi daban ne, ni kuma kawai on my own nace to ba na son aikin gwamnati, na fi so in yi na kaina, saboda da haka ne zan taimaka ma wasu. Kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na suna aiki, su ba za su ciyar da kansu, za su ciyar da iyalansu. So shi yasa nayi, na ban yi na gwamnati ba ne na kaina.
To yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne?
Ina yi na kuɗi sosai. Ina yi na kuɗi daga mutum 50 zuwa mutum 1,000. Nayi.
Wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan?
Eh, alhamdulillah ina da yi duk wanda ya san inda nake, kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane.
Shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke?
Alhamdulillah zan kai shekara 19-20. Ina yi.
Ashe an dade?
Na dade.
Ana yi. To yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a, da kuɗi nawa za a fara?
To wasu ya danganta, ko kana da 20,000 zaka iya farawa, amma dai just karami haka.
Dan karamin wuri ko a gidanka.
Samosa, spring rolls wanda zaka kulla guda 10-10 ka fara, sai da haka na fara. Sannan ne girma. Bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya. Na dan fara ne da su samosa, su spring rolls, su me, sai na je ina courses, ina training kuma na ainihin abinci. To yanzu kuma na zo na hada gaba ɗaya ina yi.
Kina yi. To daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos, sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu.
Masha Allah, ban dai taba zuwa Lagos ba, amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina.
To kina da ma'aikata ne a karkashin ki?
Eh, ina da su. Ina da ma'aikata sama da 50, masu sabin da masu girki.
Suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kwantiragin girki?
Da mun samu sai a zo a yi. Kuma in ba a samu ba, maybe idan ina da dan abin nake da shi nakan dan tallafa musu, ba sai lalle an samu ba, saboda kansu je su gudu su bani.
To bari in fahimci yadda abin yake, ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan?
Eh, na koya. Kuma ni dama can tun ina karama ina da interest din girki. Ina son abinci. So saboda wannan passion din da ke ciki na, shi da ni kuma naje na koya. Because ai yana da kyau a ce bace ta ma iya girki. Kuma ƴaƴan mu yanzu abin da yasa ma nake ƙarin girki saboda ƴaƴan mu sai kaga an aurar da su ba su iya girki ba. To wani zubin zaki ga idan yarinya za ta yi aure on my own zan ce ta zo. Ba na karɓan koko ba sai in koya in sa a koya mata. Inde na sani.
To kafin mu kai ga yin girki da yadda zaki yi kuma kike jin hankalin mutane, ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da 50. Su kuma kin bude cibiya ne da kike dan koya musu kaman sana'a ne haka?
Dukkan su wannan sana'an suke.
O su ma sun riga sun koya.
Eh, dukkan su ba wanda ban yi kasa da shekara 10 da shi ba. So tare muka tashi. So sun san komai ko bana naka sa maiki suna yi. Duk yanda nake haka suke.
Kina biyan su albashi kenan?
Eh, nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba. Mun kaman ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su, because nakan ba su ma su je su yi nan sana'a. In suna da sana'a sukan samu su yi abin su.
To yanzu idan aka kawo muku sana'a, misali a ce to wani zai aurar da ƴa ko zai ɗansa zai aure, kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo, sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa?
Eh, tunda shi Kubis is registered for the almost 20 years. So
kin kina karatu kenan?
Eh, kin san kowa yana son transparency. Yawa. To wani in bai ga abin ka da kake yi ba, ya ga takaddunka, ba ma zai zama comfortable ya ce bare ba ka aiki ba. So yawanci ni ake samu, kuma ko a samu manager na, ina da manager. To most of the time ma aikin yana zuwa through him ne, ni ka outside.
Sai ku jimlan kuɗi da za a biya kenan?
Ya san ma kuɗin da ake caza, so most of the time shi yake. Sai dai ya gaya min in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka ƙara. Haka muke.
To misali in dan zan yi biki zan aurar da ƴa, kuma ina neman a yi abincin kamar mutum 150, nawa za a caje ni?
Minimum da muke yi per plate a cikin Kaduna 1,500. Maximum da muke yi per plate a cikin Kaduna 4,000. Akwai kuma na 3,000. Ya dangana.
Wato hawa ne ba?
Eh, akwai abin da. Na shi na 4,000 ya kunshi su small chops, abinci, ko me kake so abinci za muka wajen kusan kala 8 da su nama da komai da everything ne a ciki.
To masu sauraro, anan za mu dasa aya 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Fatima Ladi Shehu da Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ina magana cewa federal government ta yi teno, ta gama teno, ba ta yi komai a Taraba ba.
Wannan ba gaskiya ba ne.
Bari ka ji, idan ba gaskiya ba, ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Za ta yi a ce tun daga ranar da Buhari da jam'iyyarsa ta APC suka hau kan karagar mulki, tun ma wa'adinsu na farko a shekarar 2015 har zuwa yau din nan, ko aiki kwara ɗaya ba su girka a jihar Taraba ba, wacce kamar yadda muka sani jiha ce da jam'iyyar PDP ta adawa ke mulki. Sannan jam'iyyar ta APC ta ce ai bari ma wannan zancen, suna da dalilai sun fi 1,000 da za su iya shimfiɗawa da za su sa a tsige shigonan mai ci yanzu na PDP a can Taraba. To ko za mu ji wasu daga cikin wannan dalilan? Kama kafin mu yi nisa, bari mu fara da ra'ayoyin wasu 'yan jihar Taraba don kan hali da jihar tasu take ciki a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Darius Dickson Ishaku.
Sunana Honorable Bello Kasimu, amma an fi sani na da Bello Daram Damdam. Na girma gwamna na yin ƙoƙarinsa, duk da dama mutum da Adam tara ne bai iya cika 10. A ɓangare na al'amura na jama'a yana kokarin sa. Maganan security baya ma bacci, baya da kwanciyar hankali, in yaji akwai rigima sai ya tabbatar an zo garje rigima din. Sannan bangare na al'amura na more rayuwa kaman al'amura wutar lantarki dai ya zauna a jihar Taraba, kusan duk jihohi da suke zagaye da mu ba masu more wuta irin na jihar Taraba, kuma ishu ne da gamna ya sai a kafa bibiyu.
To da farko dai sunana Ma'azu Sale Yaro. To gaskiya mu wannan gwamnati ba abin da zamu ce mata, ubangiji Allah ya dawo mana da ita kan hanya. Domin yanzu kaman mu mutanen Yaro, banda ma ƙarya da ake cewa an yi hanyar mu ta tsakanin mu da Jalingo, ba abin da muke ji wai an yi mana hanya, an yi mana menene, an yi mana me. Yanzu haka in zan taho daga Yaro zuwa Jalingo fargaba nake yi, amma saboda wata farfaganda ta siyasa ce ake an mana hanya tsakanin Yaro da Jalingo, kuma ba mu gani ba. Wannan abubuwa da ka faɗa ba mu shi. Mu demokaradiyya a Taraba ci baya ta kawo mana, amma maganar ci gaba, to an ci gaba lokacin ɗan baba. Tabbas waccan gwamnati ɗan baba mun gode mata, amma wannan gwamnati ta yanzu ba abin da muka gani dangane da ci gaba.
To gaishe ku. To idan abin ka tantubi yan jihar Taraba ne da maganar siyasa ko mulki, wasu daga cikin batutuwa manya da zaka ji suna taba maka ba za su shige bambancin ra'ayin da ke tsakanin NPDP da APC ba a wannan jihar kan halin da jihar take ciki, ko maganar rawar gwamnatin tarayya ko rashin rawarta a cikin wannan jihar din, da maganar alakar bangaren gwamnati da na majalisa, sai kuma maganar tashi-tashen hankulan kabilanci ko na siyasa da ke yawan addaba wannan jihar din. To a wannan kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba, wato Barista Ibrahim Yasudi, da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa, za mu tashi ne akan ita waccan maganar na ko Buhari da jam'iyyarsa ta APC sun girka wani aiki a cikin wannan jihar din.
Yana maganan gadan Ibi, ina maganan cewa federal government ta yi teno, ta gama teno, ba ta yi komai a Taraba ba. Idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na Ibi, shi da tenon da suka gama ɗaya kenan. Na biyu, gwamnatin Taraba, misali nake so nuna maka, yanzu ana yin hanyar Baisa, ana yin hanyar Fantisawa, a medical tukuna, a medical akwai health center 70 da state government ta tayar da su, ta sa magunguna, ta sa kayaki, duka banza ba da kudi yake yi bane a banza ne.
Wannan ba gaskiya bane.
Idan bari kaji, idan ba gaskiya ba kaje local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar. Ka gani akwai bambancin, domin idan baka kafa baka sa abin da yake faruwa ba. Ina zuwa yayi magana empower. Idan kana maganan za a za layi ana ba mutane, raba ma mutane 20,000, 10,000, duk wani project na World Bank, state government tana ba da counterfeit funding. Akwai wanda state government ba mu ba da counterfeit funding ba ne? Kowanne state government tana ba da counterfeit funding, amma sai a je a ce su suke yi. Ai duka muke yi, tunda dai state government ya bincika. State government bata bada contract funding ne, tana bayarwa.
To a masara kun je da ke fafata wadannan bangarori guda biyu, wai me yasa kullum ku ƴan adana ganin kaman kanta duk alherin da gwamnati din ta yi musamman a nan jihar ku san kansu, wai me yasa kake su kan gwamnatin Darius ne duk da kuma ga ayyukan da aka ce an yi?
Ba duk ayyukan da ya fara babu ɗaya daga ciki wanda ake yi. Ina baka tabbaci ni dan Taraba ne, an tsayar da su ba aikin da ake hanyar zuwa Kurmi da ake magana, ka je ka gani ko kilometer guda ba a yi ba, kuma an sake kuɗi ya karɓi bashi domin ya yi waɗannan hanyoyin da ainihin Kurmi, da ainihin Tsokundi, da ainihin Yoro, duk an karɓi kuɗin, amma ko kilometer guda ba a yi waɗannan hanyar ba. Ni ɗan Taraba ne, kuma nayi sakataren gwamnatin tarayya, ba wanda zai ce ni dan siyasan Abuja ne. Kuma duk lokacin da nazo nakan zagaya kananan hukumomi domin in ga me ake yi. ina tabbatar maka da cewar duk maganganun da yake dinnan magana ce ta siyasa. Amma idan ka je ba za ka ga aiki ko misƙala zarratin a ƙasa ba. Sa'annan akwai hanya wadda ma har mataimakin shugaban ƙasa wato Yemi Osinbajo yazo ya kaddamar wannan hanyar, dan baba shi ya fara wannan hanya. Sa'annan UTC shi ma ya sarwantar da kuɗi a wannan hanya. Amma har yanzu ka je ka duba me aka yi tun da shi mataimakin shugaban ƙasa ya zo ya kaddamar da wannan, ba a sake yin wani abu ba. Hanya ta tsaya, ba abin da ake yi. In ban da wawurar kuɗinmu da ake yi, ba abin da ake yi.
Abin da ya ce kuna ta zargin su kamar kanci ya ce idan har ba a yi me yasa ba ku kai batun majalisa ba, kuma akwai ƴaƴan jinɗinku a majalisa sun shuru ne ko kuma a'a?
ƴaƴan majalisa wato ƴaƴan jam'iyyarmu suna magana, suna gabatar da ƙuduri. Amma wani lokacin ni na taɓa majalisa, idan aka ga cewar za ka soki gwamnati, musamman idan shi kakakin majalisa yana shiri da gwamnati, sai soke ainihin ƙudurin da zaka gabatar. Na samu wannan rahoto kuma mun ɗauki mataki a kai.
Kun tattar da ƴaƴan jam'iyyarku da suke majalisa ko kuma akwai tun da sun ba su komi ba?
Muna magana da su, muna tattaunawa da su. Ko satin da ya shige mun ja kunninsu. Akwai ɗaya daga cikin ƴan majalisa da yake ainihin goyon bayan abinda gwamnatin jaha take, mun ja kunninsa. Wannan ba aikin ɗan adawa ba ne, saboda haka ya tabbatar da yana goyon baya cewar Darius ba wani laifin da ya yi, saboda haka ba za a tsige shi ba. Mun kuma muna da laifuffukan da Darius ya yi sun fi dubu, wanda muke ganin ya kamata a ce an tsige shi. Su ƴan majalisa su tsige shi. ƴaƴan jam'iyyarmu sun yi shiru, amma mun tattauna da su kwanan nan za ku ji irin ƙudurin da za su gabatar.
Abuka ba jami'u a da sun zargi kan cewa wannan takaddama na majalisa fa da yawun gwamna da hannunku dumu-dumu wajen da take haka tsige.
Ai wannan ba yanzu da muka fara maganan wannan ba, maganan majalisa. Idan ka duba duk abubuwan da majalisa suke yi, mutane suna zargi kala-kala, an gwamna ya ce a yi, gwamna ya ce a ba da kuɗi a yi kaza a yi kaza. Majalisa da kansu suka zanna suka cire deputy speaker nasu, da kansu suka zo suka zanna sun fara rigima, speaker ya yi resigning. Me magana ciki? Amma damuwan a nan shi ne duk maganganun da yake cewa ƴan majalisansu na APC suna da wani kuduri akan gwamna ya yi laifuffuka sun fi dubu, ba su taɓa magana ba. Idan ba su taɓa magana ba, gwamna bai yi laifin komai ba.
Akwai batun da suka yi kan cewa ita gwamnatin jiha tana jan ƙafa ta ke ta gudanar zaben ƙananan hukumomi. Wai me yasa har yanzu ne?
Zaɓe kam, zaɓen ƙananan hukumomi kam, an taɓa yin zaɓe ba a shirya don zaɓe ba? Ai don zaɓe kam dole kowa yanzu maganan da yake yi maganan kuɗi, ba da kuɗi ne za a yi zaɓe ba? Idan ba kuɗi da yaya za ka yi zaɓen?
Ba kuɗi
ke. Ai dole sai ka tanadi daidai kuɗin da za a yi zaɓe da shi kamin a ba da go ahead a yi zaɓe. Amma ba wai za ka zanna kawai ka ce wai.
Ya tabbatar da rashin iya gudanar da aiki, akwai kuɗaɗe duk wata suna samun kuɗi. Sa'annan ƙananan hukumomi.
Kuɗin da ake samu ba kuɗin zaɓe ba ne.
Sa'annan ƙananan hukumomi suna samun kuɗi. Me ake yi da kuɗaɗen nan?
Sa'annan
a yanzu haka an ce kiyateka ne. Wa'adinsu ya riga ya kammala tun watan biyu. Kiyateka ma a tsarin mulkin Najeriya ba a san da kiyateka ba, saboda kotun koli ta yi hukunci cewar kowace ƙaramar hukuma ya kamata a yi zaɓenta ta hanyar demokradiyya. Saboda haka wannan ma kiyateka ba ta da inganci. Sa'annan ma bayan rashin ingancinta wa'adinta ya wuce, me suke rashin iya gudanar da aiki shi yasa suka kasa sa ranar da za a yi zaɓen ƙananan hukumomi?
Ci gaba ga fannin kai fa zuwa ɗan majalisa ne. Idan haka ta faru ya kamata a ce a koma tsawatarwa ɓangaren kuma ta ci ta majalisa, mun sake koma ga ƴan majalisa. ƴan majalisa har yanzu an yi sun shiru kan batun ƙananan hukumomin nan, sannan ku jami'un a da kun koma can sai a gefe kuke ta kuka?
Dole ne mu yi kuka. ƴan majalisa mun yi musu magana, kuma a shirye suke za su tada wannan kudiri na cewar lalle ilalla dole a yi zabe. In ba haka ba za mu gurfanar da ita gwamnatin jaha a gaban kuliya, saboda ba daidai bane ta yi karan tsaye ta taka tsarin mulki, saboda tsarin mulki bai yadda da abin da suke yi ba.
To a gaishe ku malamai, to sai rana ta cewa Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin neman sanin dalilan da suka sa ake samun jikiri na shi wannan zaben na kananan hukumomi. Ko ku bayan hakan nan muna so mu leka magana aikin wutar lantarki na Manbila mu ji me yake ciki akan sani, sannan ko me ya alaka sashi aiki din da ministan Buhari na makamashi ne yanzu. Bayan haka wace rawa shi gwamnatin Taraba ne yanzu din ya taka wajen jinkirtawa ko kuma ingiza kiyar wannan aiki a lokacin da shi kansa yake minista. Yanzu muna godiya ga su baki namu barista Ibrahim Yasudi na APC da kuma Abubakar Bawa na PDP tare shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya ma wannan muhara a can Jalingo ya ci loma na ita a nan. A madadinsu Aliyu Mustapha Sakwati ne a nan Washington, muna fatan mu baku lami lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
wannan sabuwar tasha ce.